ya mako da zuwa yanzu adadin waɗannan ƴan gudun hijira na karuwa wanda ma akasarin su mata ne ko da ƙananan yara. A halin ban tausayi waɗannan ƴan gudun hijiran da aka kashe mazajen su sun kuma mika kokon barin su ne ma kamar haka.
Waɗanda aka kai kenan waɗanda ba a gama tattara ba domin ba a gama tattara ba da kuma wannan shi ne abin da na sani.
Akwai mai gida na dai a ji an kashe shi ya bar yara tara ya bar ciki da yara
da kuma ban shi da yayi
baban shi ma ba ya bar
yara ka ji kuma an kuma ya ci
da kuma ko zo
ko abin da ya sawa gare shi mun je na alƙairi
yara ana ihu an kashe yaran nan ya ai wanda aka kashe kai mana kasa mutane 50 muna zaune ta mu san za mu san mu ba mu sai mu ciya ba to abin da muna roƙa wajen gwamnati gwamna dole a gwamnati ta ce mu da gyara mana wuri kasa ne gyara mana mutane don Allah mu zauna lafiya wanda ya kai to na cikin ban ba a gyara mana to Allah ta da ba mana yaya cikin an kode wuta normal yara su yanzu su ka kwata shi da wuta ga ta cikin wanda ya da yara an gudu an bar yara an rufa su kuma ta an rufa yara muna zaune.
Malama Margaret Obida jami'ar kiwon lafiya ce da ke duba waɗannan ƴan gudun hijira ta ce zuwa yanzu sun ko duba marasa lafiya fiye da 150 a wannan sansani da aka tanadar ba ma ga waɗanda aka wuce da su zuwa manyan asibitoci da ke garin Lamurda da kuma Numan.
They are crying because of how they are run. They are sick. Some of them find room. Some of them they are feeling with this diarrhea, this same thing. So some of them is malaria.
Da ma yake bayyana irin kokarin da karamar hukumar ta Lamurda ke yi dangane da waɗannan ƴan gudun hijira, Honorable Abubakar Yahaya da ke zama kansila mai wakiltar mazaban lafiya wanda ko shi ne ma shugaban kula da wannan sansani, ya buƙaci gwamnati ne da ta kawo musu ɗauki.
Hakikanin gaskiya akwai karancin kaman kayan sawa akwai kuma irin taimako dai na gaggawa financially wanda da dama suka zo suka same mu kuma kuma muke wani kati ma da ya sa ya kira ce ya zai mana mutum to dole mu cire dan naira 100 ko da yake a cikin muna da shi ba mu da shi mu za su hakuri wannan shine abin da yake tafiya muna roƙon gwamnati da zuwa wannan wurin an akwai yanda za ta yi ta taimaka musu domin a rage musu ɗan rana da zafi sutura wata gidajen su gaba ɗaya kuma ne da abincin da za su yi don haka gama zama a yi nan ba mu san wani hali za su yi.
To sai dai kuma basarakin yankin da ƴan gudun hijiran ke zaune a yanzu wato Kuftu Chief Jonathan Alfred ya ce za su ci gaba da taimakawa waɗannan ƴan gudun hijira.
Lalle akwai kalubale ba za a rasa ba, kaga wannan wurin yayi karami da yawa yadda da ke dauki wayannan mutane 943 wayannan suna nan kowa suna kan zuwa kuma baya sun akwai karancin ruwa wanda za su samu su sha wanda kuma za su samu su yi dan wanka tun ba ga yiwuwa lokacin da ba su yi ba ruwa yana zama da wahala. Ina roƙon shi mai girma gwamnan jihar Adamawa ya taimaka mana a zo a dan inganta mana wuri domin wayannan wayan da wannan bala ya same su samu walwala. Na biyu kuma ina roƙon kuma shi mai girma shi ma na local government da kokarin da yake yi ya kara yi mana kokari domin a samu mana koda ruwa ne a ringa turo mana ruwa nan wanda mutanen nan za su yi amfani da shi domin bukatunsu na yau da gobe.
Koma da menene fata ko shine Allah ka kwashe irin wannan tashin hankula. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.